gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. A yau ma 17 ga watan Disamba na shekarar 2018 a shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar yara da matar babansu.
Kana yi min abin arziki, kai mai ma tana yi min, kuma in dai mata aikace aikacen gida in ta kuma karanta in mu dawo inda wani aikin in mata mai hiran mu da ita in daukan mata dan nema yara in goggoya mata su.
Madalla, kamar yadda muka fara wannan maudu'in makon da ya gabata mun ji ta bakin iyaye, to a yau wakiliyar mu Halima Abdullahi ta tattauna mana da yara domin jin irin rayuwar da suke fuskanta tsakanin su da matan babansu. Sannan muna tafi da masu fashin baki akan zamantakewar yau da kullun. Yanzu bari mu fara ji da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce a ganinku me ke haddasa rashin zaman lafiya tsakanin waɗansu yaran gida da matar babansu. Ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Gazali A Madabo, inda yake cewa rashin janyo kowanne a jiki da nuna bambanci shike janyo hakan. Sai Almajiri Malam, inda yace abin da ke jawo wannan matsalan biyu ne, na farko ko dai matar baban ce ba ta son su dan ba nata bane, abu na biyu shine ko kuma su yaran ne ba su son ta dan ba ita ta haife su ba. To sai Saidu Sabo Ayo shi kuma ce waye salam yau da gobe, ita wannan rashin jituwa tsakanin yaran gida da na matar ubansu shine wani lokaci matsalar tana faruwa ne daga yaran, wani lokaci kuma daga matar gidan, wani lokaci daga uba. Sai Usman Aminu Balkore, inda yace salam BOA, a gani na a gaskiya ba komai ke sa rashin jituwa tsakanin uwa da yaran mijinta ba shine rashin horar da su kafin sabuwar uwar ta zo. To sai Salisu Saidu Hunkuyi, inda yake cewa matan na daukar ƴaƴan tamkar abokan kishin su. Sai Saluhu Mai Kanti Filingo, inda yace wannan tana faruwa ne a rashin zaman lafiya tsakanin kishiyoyin biyu. To sai Halima A Bello, inda cewa ta a wannan zamanin wasu yara suna tasowa da rashin kunya da hassada a zuciyar su, duk iya kokarin da matar ubansu ta yi a kansu ba su gani, ko yaushe gani suke ba a masa adalci. Sometimes kuma wata macen gaskiya ba ta kwatanta rikon amana ga yaran. Sai Luka Balarabe, inda yace yau da gobe gaskiya wani lokacin an ce idan bera da sata daddawa ma da wari, akan sami waɗannan damuwan daga iyaye maza ne, sau da dama zaka ga uba yana ma yaransa kallon kamar ba shi ya haife su ba, ganin haka sai mata ma su sami wurin shiga. To sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda shi ma ce waye hakika yau da gobe abu na farko da yake haddasa rashin zaman lafiya tsakanin ƴaƴan matar uba, abu na biyu da shine rashin tausayi ga matar uba ko kuma rashin yi musu magana a cikin kauna. Sannan abu na uku shine rashin samun ingantacciyar tarbiya daga wajen uba. Abu na hudu ita matar uban tana nuna bambanci tsakanin nata ƴaƴan da sauran waɗanda ba ta ita ta haife su ba. sai Ismail Alkasim ko gaskarki daga jihar Jigawa a Najeriya inda yace ba komai bane face rashin tarbiya amma lokuta da dama kuma rashin adalcin matan ke kawo haka to sai Rabi'u Nuhu na buka inda cewa yin salam yau da gobe shirin matasa tabbas ire-iren waɗannan matsalolin suna faruwa a gidaje daban-daban amma duk ka waɗannan matsalar tana tasowa ne daga mai gidan domin shine zai hada kan iyalinsa kowa ya san matsayinsa a gidansa ku tashi lafiya anti Daula Salim da ɗan tawagarki to mun gode sai M Usman Kasim Kiringin mazaunin ƙasar Libya tare da Adam Kanta Tamagul inda suka ce salam yau da gobe gaskiya mu a ganin mu laifin uwaye ne domin yara sun fi jin maganar uwa ku tashi lafiya yau da gobe To sai Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa abinda ke haifar da rashin zaman lafiya a ko'ina kuma tsakanin kowa ba iyaka yaran gida da matar gida ba shi san zuciya da kuma san rai waɗanda su ne ummul aba'isin dake tada zaune tsaye amma matukar aka gyara to za a zauna lafiya Sai Musa Hadarin Asba da Magaran inda yace yau da gobe sai Allah to mu dai zamu iya cewa fata na gari lamiri kawai ku tashi lafiya yau da gobe To sai Bruno A Giuseppe Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa ga filin yau da gobe muna tare da ku mun kasance a kusa da akwatin rediyon mu za mu ji ku kai tsaye ku tashi lafiya Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu Ungurun wani lokacin laifin uwa yana shafar ƴaƴanta a gurin matar ubansu sannan kuma akwai laifin shi kanshi mai gidan wataƙila yakan nuna wariya akan ƴaƴansa idan mahaifiyarsa ba ta gidan dan haka wannan matsala tana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa rashin zaman lafiya to mun gode to madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar mu Halima Abdullahi dan cin yadda suka yi da yara
to Daula ga dai yadda tattaunawar tamu ta kasance
ya sunanki
sunana Fatima
Fatima na gake ma da antinki kuke zama ko
eh
to antinki tana baki wahala ko kuma kuna zama lafiya
tana ba ni wahala
to me take miki
in dai ta ganni ina karatu sai ta tashe ni tace sai na yi aiki in ta ganni ina kallo ta tashe ni in zan ce makaranta ma ta ce ba zan je ba sai na gama yin aiki komai in dai zan yi mai kyau sai ta hana ni ta dinga kana kullun
to kuma ba ka gaya wa abbanki
in nace zan gaya sai ta ce za ta dinga siyo min kayan dadi in kuma idan ya zo sai in ta ganni ina aiki sai ta ce tashi ki je ki canja kayan ki in ya jike sai ki dawo ki jiyo da abbanki in ya siyo miki kayan dadi sai ki dinga ci
to ba ka yi mata rashin kunya ke
ni ba na mata
a Fatima
ni wallahi ba na mata sai dai ita take ta duka na
to amma to ke me kike yi mata take dukan na
ni ba abin da nake sai na ce inda ina karatu sai ta dinga duka ta ce dole sai na yi aiki
sunana Abubakar Muhammad ina tare da antina to gaskiya ni ba wani kalubale da nake fuskanta muna zaman lafiya tana kyautata mu dan wasu suna bada labari ma ko abokane suna cewa suna yin zaman kamar duya da manja da antinsu kishar mahaifiyarsu kenan to gaskiya ni ban fuskanci wannan kalubale ba dan muna zaman lafiya ina kyautata mata tana kyautata mu dan haka ba kowa bane ne ake samun irin wannan matsala amma ana samun matsalolin da dama da yawa amma ni gaskiya ina godiya ga Allah ban samu wannan matsalar a gare ni ba
sunana Umar Awul wallahi muna zaune da ita amma dai gaskiya zaman hakuri muke yi tare da ita saboda wani zubin da za ta ja ta gefe ni kuma aikin gidan ma dai gaba ɗaya ni nake yi shara wanke komai da komai ni nake yi tare da ita
to kuma yaya makarantar ka kana fahimtar abubuwan da ake yi a makaranta kuma tana barin ka je makarantar
eh to ina fahimta amma wani zubin ma dukan makara sai amun bulala nake samu saboda aiki in na tashi daga wacce in yi wanki sannan zan shirya in tafi ba na karyawa ba zan shirya in tafi makaranta kafin na je an fara taron makara can ma in yi aiki in sa shukoki ruwa in yi jigga shirin gaskiya karatun ma in mun je dai ba fahimta muke ba saboda muna ta tunanin gida ba na so da dawo menene zai faru da ni in na dawo me za a ce mun kuma ni
ba ka gaya wa abbanka ko kuma shi baya ganin me ake yi maka
shi baya ganin me ake yi in ya zo zai tafi aiki ya safe yanzu ma kafin ya tashi na na tafi makaranta wani zubu kuma ya tafi wajen aiki in kuma ya dawo wani zubun yana daki na ga mushi dai za a ƙara samun matsala aiki da za su ƙara tsauri a gaban su dai gaskiya ba ta duna tana yi mun abinda take shi a wayan idan sa
sunana Isma'il Musa gaskiya ni dai za mu ga mazakewar gaskiya dai wani sa'in zan dan samu abinda nake so wani sa'in kuma nakan dan shan wahala
kamar yaya
kamar misali wani sa'in haka abinda nake so haka zai dan zo min da dadi wani sa'in kuma sai in samu gaskiya kuma sabana hakan sai in ta shan wahala kuma abin ya canja
to me yake jawowa wani lokacin ake samun sabani haka ta kai ga kasha wahala
wani sa'in akan sa ni aiki haka idan ban yi irin na dan kuskure haka ne kyau ba idan ta tishi kuma sai ta hukunta ni hukuncin kuma ya tsauri haka dai ita kuma idan idada ya yanta ne ba za su mata ita ta mun ba ita lokacin da ya ala mata kamar misali a ce haka misali irin a waje haka irin ana dan kama an kama yaron irin ɗaya daga cikin ayanta haka ana dan fada da su sai irin na dan shiga haka na dan taimaka haka ko kuma dai irin a gida ne mata aikin ya burge ta ta ci dadi haka to irin wannan za ta dan dare da mun iya dai yanzu haka in gode wa Allah
ni dai sunana Abdulsalam Ahmad gaskiya ni dai zama na da antina ina jin dadi kuma tana kyautata min daidai gwargwado to gaskiya in dai abin da dukan ya janyo za a dace ni in kuma dai abin da dukan bai janyo ba ba za a mun komai ba tana ba ni abinci in ci goshi ina yin kallo iya daidai gwargwado lokacin bacci yayi in lokacin makaranta za a je gobe sai a je a tura ni in je in kwanta
wato kai dai kana jin dadin ka Abdulsalam
gaskiya dai ina jin dadi ina daidai gwargwado sunana Ahmad Dan Abbas dai duka ake mun a gida kowa in aka kore ni in je in kwanta sai tsaya allabe a bango ina ta kallo sai kuma a kama ni abun dukan tsaya
to kai kake laifi kenan
eh amma wani zuwan gurin ne in je na ci abinci na na rage kuma in na rage ba sani ba ko kuma na fita waje ba sani ba sai a kama ni a man duka
to zaka daina wa antinka laifi dan ta daina dukan ka
eh zan daina mata laifi saboda ta daina duka na
to baka gaya wa abban ka
in na fada masa ya fita an yi ka zan za ta yi
aha ba
Allah
shikenan kai kuma sai ka daina ko
eh
sunana Abdullahi Tijjani ani anti mai mutu ne arziki ce mai mutunci ce ina jin dadin zama da ita saboda duk abin da nake so tana mun wani zubin ma an zan tafi makaranta an ba abun ba ita za ta bin kudin makaranta ina dawo daga makaranta sai ta bani abinci shikenan in shirya in tafi islamiya kafin in dawo daga islamiya ta hada mun abincin dare na ina dawo sai in ci a gaskiya ba mu samu wani sabani da ita ko wata matsala saboda ni ko zagi na ma tunda nake ba ta taba yi ba sai dai illa abu mara kyau ta nuna mun bacin ranta
sunana Umma Salama tana yi min abin arziki komai ma tana yi min kuma in dai mata aikace-aikacen gida in tafi makaranta in na dawo inda wani aikin ummata mai hiran mu da ita in daukan mata kanne na yara in goggoya mata su in rike mata su in tana yin wani aikin in kuma ni wanda zan taya ta ne in taya ta in kuma wanda za ta yi ne in bata ta yi in rike mata yaran ta kanne na
mamanki sun rabu da mahaifinki ko kuma mamanki ta rasu ne
a'a ruwa suka yi ni a gurin ta aka bani ba ma wani bacin rai da ita muna zaman mu lafiya da ita babana ma yana jin dadi
har ila yau dai Halima ta ƙara tuntubar mana wani malami domin jin yadda abin yake a addinance
Imam Muhammad ko kuma ne rubutu ne wanda ne mai aji da kulli a hukumar Indiya da ke jihar Kano
to malam wani jan hankali zaka yi musamman ga su bangaren iyaye maza da ba sa ka ido a cikin gidansu har sai kaga iyaye mata suna gallazawa ƴaƴan da ba nasu ba musamman a ce ƴaƴan da aka fita aka bari ko aka mutu aka bar su
jan hankali da bayan mun dai duk Allah shi ne malam da bayan da ya halitta ba iya da halitta ba Allah shi ne shi bayan sa kuma ya dauki hakkokin iya ya tura mata ya hadu din da ya tura mata saboda ya kula wanda aka tura mana shi ne ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da girma Allah laka abdinna la tasuka ila ahli hawal qiyama din ne hakki ku ba ta hakkin ku inda haka wallahi sai Allah ya fita mana hakkin ku ranar qiyama hakki ubani ya ta ya kula da matan da ya aura da kishiyarta da ta'anta gaba daya sai har yaron da ke gidan gidanka hakki ya hauka sai ya tsaya da kulawa akan lafiyar sa rayuwar sa a duniya ta mutum ce ta yanda kun duba da cewa shi wani yaro ko yarinya mahaifiyar sa ba ta gida aka samu ainihin waɗanda ba su kai da dar mata kike gallaza mata ko kike gallaza ma yara ko kike fitar da su matukar mahaifin ya san bai maganta amin ba ya saba wa Allah ya ci haƙƙin Allah ya ci haƙƙin wannan yaro domin da yaron ne ta doka da Allah ne ta ko fa tunda kike yin haka ki gani ta shuka ki ga Allah ya gaya bayani amal amalin qama zarata tarin yara amal amalin qama zarata tarin yara duk abin da ba a yi shuka ki sai ta fito kuma sai ya ga yana ta inna inan nan ne sai din ma inna ne ga ji ya yan Allah yana ne da iyan duniya da zaman sai yana iya ne da iyan ta zaman gaji sai ka amma alhimmi kayan da ba dina kan mai gida sai Allah ya dora ma haƙin da matan da ƴaƴan da duk wanda ke gida gidan sai yana kan ku mata kan ya ga ba daidai ba bai maganci abin ba to hakikanin gaskiya ya saba Allah kuma ya ci amanar da Allah ya ba kuma hikimar da ku ya akwai sirri ne don Allah san kan gaba zai zama sirri da banka ma'ana kalhin ka ya tsara shi sai a ce da kuma yinka ko ta bata wani dukkan duniya sai ka yi ka lana ta san ka ki karanta a duniya karanta a lahira kuma Allah ya maka sabu da nan gaba
malam kuma da akwai wasu su kuma mazan da sai ka ga ana wahalar da yaran amma su kuma akan ba su sani ba amma kuma ba za su yi kokarin bincikawa su gano menene matsalar ba
dama su a gida musulunci da cewa ya za ta gaskata su in gaskiya ne su da su ne sani ba musulunci ne da ka kama bibiya ga banka da danna amma ran da Allah ne ya maka danna ya bi ne kai magana amma maganar bin sani ba wannan ya ga mu a gida tun da bin sani ba Allah ba ya gaya maka sai abin da za ka yi dauka rubin sani kuma ya kaza hawa da sani kuma ba a gaya maka ba ne ka bincika wannan ma'azin ne Allah bai dauka ko Allah ta mai ne saka su ko kulawa ko ne ga Allah ta dan kuma yi alamba ta nan wannan shi shari'a tana magana akan sai ya tsada Allah ya ci amana Allah da manzon sa amma in bai sani ba musulunci ne ke kawo bincika ba musulunci ne ke kawo bibiya al'amarin dalilin matar ka ba ka ji ne kake ne kake da yarda ba ne dai kawo bibiya selection da ɗan ka ba in dai bibiya ta dan naki amma ka samu labari ko ga alama ko ta koda da akwai dan naki wajibi ne ka bibiya ta wannan lokaci kuma da abin ne in ne maka kamun labari ke ka amma ba kamun labari kare ta mun dan kai na ko tsata ko na dan kaza ko na 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 kaza
ko na kaza yanzu bari mu ci ta bakin Dr. Dukawa daga Jami'ar Bayero University.
Duba da hakan kamar dai yadda ma sauraro suka ji irin wannan tattaunawa tamu da su waɗannan yara domin haka ne na tuntubi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero kuma masani ne akan harkokin siyasa da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum ciki kuwa har da harkar zamantakewa. To Dr. wace irin rawa iyaye maza ya kamata su dinga takawa game da waɗannan al'amura tsakanin ƴaƴansu da kuma matansu?
Idan ana neman mafita sai kin koma wato tun daga tushen yadda mazaje suke yin auren. Shin auren nan sun duba shari'a? Musulunci dai shine ya halatta yin auren nan sama da mace daya. To amma ya saka shari'a kuma ya saka ka'idoji. An cika ka'idojin, an cika shari'an. Dan an cika to zaki tarar kishin tsakanin matan yana da sauki. Sannan a zaman in dai an tsaida wannan adalcin da musulunci shin fada to zai zamana akwai saukin wannan kishin dan haka zai zamana akwai sauki idan mace ta fita ta bar ƴaƴanta. Sannan wajibi ne ya zamana tun ana zaman lafiya a dinka shirin tunanin wannan wato matsalar shine koda baka yi tunanin rubuwa aure ba za ka iya tunanin mutuwa saboda haka sai kai kokari ka hada zumunci tsakanin ƴaƴan wannan ɗakin da ƴaƴan wancan ɗakin yayin da ɗanta ya shaku da ɗako ƴar ɗan wanta to za a wayi gari ko da uwar wannan ta fita shakuwar da take tsakanin wannan daki ƴaƴan wannan dakin da ƴaƴan wancan dakin zai sa ita wacce take gidan ta saukaka wajen wannan kiyayyar da zafin kishin. To sannan kuma tun ana zaman lafiya ya kamata a dinga yi wa matan wa'azi da nasiha wacce za ta shige su bayan sun gamsu kayan adalci to sai kuma ka nusar da su cewar Allah subhanahu wataala ya ce aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a wato da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san su waye suka fi kusa da sun amfane ku ba saboda haka ƴaƴan nan da ake haifa yanzu kila ma su fi amfanin mu akan ma iyaye ma saboda haka a rike su da amana ta yanda in aka tsufa su kuma za su ji tausayin mu. To yayin da wannan ya shiga a lokacin da ake zaman lafiya, to dan rai ya baci ko tsautsayi ya sa an raba an fita da aure, dusan da mace ta taso za ta cutar da yaro sai ta tuna wannan wa'azi da wannan nasiha da wannan tunasarwa. Kada fa wata rana kuma ta zama abar tausayi ya zama wannan dan da take so ta cutar shine gatanta, saboda haka sai kiga tayi ta ladabtar da kanta tayi abin da ya kamata.
To dakta, wasu lokutan kuma sai kaga matan kamar yanda muka tattauna da wasu al'umma a baya, zaka ga cewar akwai zama na kwarai tsakanin su da ƴaƴan yayin da aka ce ne gida yana nan, amma kuma da zarar an ce ba idan shi walau ya tafi wurin aiki ko kuma kasuwa, a lokacin nan wannan musgunawar take tasowa, shi kuma mai gidan ba zai taba fahimta ba. To wani ƙarin haske zaka yi ga su magidanta ta yanda za su sanya ido domin gano irin wannan zaman idan yana faruwa?
To shi ma dai har wa yau imani ne zai magance wannan. Sai zamana matar gidan tana da imanin da za ta san cewar Allah shine tsoro na farko ba mijinta ba ko wani mahaluki, dan haka shi kuma kullun yana nan baya tafiya ko ina, kuma yana gani ba abin da yake kubuce masa, kuma zai yi hukunci babu abin da zai kyale in ta san wannan zai abin nan. Ga wacce bata san wannan ba kuwa har tai wani abu, to wajibi ne mai gida isan abin da a turanci ake cewa psychology na kananan yara, ɗabi'ar kananan yara. Zaka iya ganewa idan suka fiye dari-dari, suka fiye rakabe-rakabe, ko ka san akwai wata cizgunawa da suke gamuwa da shi. Za kuma ka iya ganin yanda suke a sake da raha da wasanni da tsalle-tsalle da ma fitina iriniya da mata adi, to zaka san cewar a sake kana nan baka nan ba abin da yake cikuna musu. Dan haka da zarar kaga yaro ya fiye rakaba-rakaba da tsoro, wani lokacin ma zaka iya yin jarrabawa, je ka gurin antinka ka ce te maka kaza, idan ba ta cikuna masa kai tsaye zai tafi.
Na'am, da saurinsa
da saurinsa da fara'a. Idan ko tana cikuna masa to zai dari-dari sai i bincike ta. Cewar me isa da na ce yaran nan izo gurin ki kaza yake baya-baya, to wannan sai amma kada a tambayi yaro ka ci abinci, kada a tambayi yaro an maka wanka, kada a tambayi yaro a ne maka kaza.
Wato irin wani yana kawo illa.
Yanzu nan yaro sai ya ce bai ba, ko mahaifiyarsa ce in ka tambaye shi ya ci abinci sai ya ce bai ci ba, kuma ya ci saboda yanzu shagwaba yake so yi, saboda babansa ne ina son i kare shi. Yanzu duk wani abu da uwa ta yi masa ballanta na kishiyar uwa na horarwa sai ya ce to yanzu sai ya ga yawo baba, dan haka kada ayi wannan. Sai dai ta cikin hikima irin ta kaiwa antinka kaza, karbo kaza, je ka ce te maka kaza, to idan aka ga ya saki jiki to ba ta cutar da shi, in ko yana jin jiki to tana cutar da shi.
To idan muka dubi musamman su yaran da ake musgunawa din, idan har aka musguna musu kamar yanda ka ce a ɗabi'un su, wani lokacin zaka ga ana samun matsala ta bangaren karatun su yana komawa baya, ko kuma yanayin ma girman da suke yi ana samun nakasu da dai sauran irin abubuwa. To idan aka samu wannan, tayaya za a magance irin wannan matsala ita ma?
To da an samu sai ai kokari a binciko yanda zaman yake. Idan akwai wannan cutarwar to in ma wa'azin ne aka manta sai a sabunta shi, idan kuma da ba ai ba yanzu sai ai maza ai ai fadakarwa yanda ya kamata. Sannan to idan ita ma tana da nata ƴaƴan, a tabbatar koyaushe ana hada su ayi a hukunci,
wato tsakanin bangarori.
Yawwa, eh, bangarori, dan wannan ɗakin da dan wancan ɗakin, a dauke su a abun hawa daya, a kai su makaranta daya, ai musu dinki daya, a dinga kokari su ci abinci tare, nan zai tabbatar an sa ido cewar hakan ta yi. Yawwa, eh, sannan daga cikin waɗanda take jin maganar su, wacce ake zargin tana cutar da su, labudda kowane dan adam akwai wanda yake jin maganar sa, ko a ƴan uwa ko a aminai. To sai a neme su a nuna musu cikin hikima, su fadakar da ita cewar kaman akwai alamun yaron nan, akwai abin da yake damun sa, ta yi kokari ta maita yadda in da danta ne yake nuna wannan alamun, za ta dauki mataki shi ma ta dauki mataki a kansa. Na kokarin jansa a jika, ta tambaye shi abin da yake damun sa, ta kokari ta magance masa. Abin da ma binciken ilimi ya tabbatar shine idan kishiyar uwa za ta ce wa yaro kaga ba ni na haife ka ba amma ina kaunar ka dan haka kada ka boye mun komai zan taimake ka iya taimakona da yardar Allah kar ka ga mahaifiyar ka ba ta nan da yardar Allah ba za ka rasa komai ba a gidan nan duk gatan da ake bukata za ka same shi to an ce yaron yana jin dadin da wato koda uwar ta sace take nan bai ji dadin sa ba
na'am
haka binciken ilimi ya tabbatar saboda haka zai ta tuna wannan magana zai kaunace ta kuma idan ya girma Allah ya masa arziki sai inda karfin sa ya kare wajen kyautata mata to wannan shi ya kamata a rike
to dakta ga su kuma ƴaƴan da su ne kusan suna ganin wannan ba mahaifiyar sa bace ba suna musguna mata amma shi kuma mahaifi ya sanya ido ba zai iya tsawatar musu ba su kuma a ƙarshe wani kira zaka yi ga irin waɗannan mahaifan
to kin ga wannan kuma masu wayo kenan sun riga sun girma shi yasa ma suke ganin cewar su wannan ba uwar su bace saboda haka sai sun bata mata to anan kuma kamata yi uba i tsayuwar daka ya zauna da su suna da hankalin kenan da zasu da za a zauna da su a yi magana da su sai a zauna da su kuma sau da yawa maza ne suka fi yin wannan lalatar ba ƴaƴa mata ba saboda haka sai a zauna da su a ja hankalinsu cewa su ma fa maza ne kuma ba su san mata nawa Allah ya rubuta musu shi ba shin yanzu suna fatan idan sun mata da yawa ƴaƴansu su taso a irin wannan halin ko kuma kaddara ta sa in suka taso suna son su ga ƴaƴansu mukaddara uwar su ce wato aka bari a gidan wata ta fita ta bar ƴaƴa suna son wannan ƴaƴan su ci zarafin mahaifiyarsu inda yanzu suke cin zarafin mahaifiyar waɗansu to cikin sauki za su dawo cikin hankalinsu da hayyacinsu sannan a bai musu barazanar ba za a dauki wannan ba sannan kuma idan suka kila daftuwa wato a dadda daukan mataki na gaba dan ka haramta wa namiji shiga gidan ma namijin da i balaga yawa ya hankali ka haramta masa ma shiga gidan kada ya sake ganin matarka kada ya kaure wani abu ya sake hada su ba komai babu komai wannan kai daidai saboda haka wannan shine abin da ya kamata a yi in kwa ya mace ce tai har tai kuskuren yin haka ba haka bai aka fiye samu ba to ita ma sai a zaunar da ita a nuna mata a yanzu kin mallaki hankalin kanki shin kin san zaki iya kirga sau nawa wance ta goya ki san da mahaifiyarki ma tana gidan nan ta haife ki tana gidan nan kin san sau nawa ta goya ki kin san sau nawa ta yi miki wanka kin san sau nawa ta yi miki kaza ba zaki iya kirga ba wannan irin sakamako ne yanzu kike son ki mata kawai dan kin ga mahaifiyarki ba ta nan shikenan zaki ce kuma bata isa ba yau saboda bayan da ita aka yi aka rene ki har kika jima kika kawo karfin ki saboda haka ba zan dauki wannan ba namiji ya tsaya ya nuna cewar shine shugaba a gida kuma in auren ki izo kar ki ji da wai ita zan dora a kai sai abinda tace ai miki a auren ki shi za ai miki abin duk da tace ba za ai ba ba za ai miki ba wannan zai sa mace maza ta shiga hankalinta wanda kamar yanda nace ba kasafai mata suke wannan shedancin ba su sun fi zama abin tausayi ma su kula ya kamata ayi a tabbatar ba matar gidan ce take cutar da su ba
Madalla Zara gaskiya ne to kowa mutane dai kowa ya faffadi bangarorin shi ni dai a gani na ina ganin ba komai ne zai kawo zaman lafiya da mutuntawa ba illa kowa in ya ba kowa darajar shi
haka dai
shine yafi komai muhimmanci
mata in zamu rungumi cewa dana kowa ne saboda duk mace a duniya dai da ma wanda ta haihu da wanda ba ta haihuwa ba ta san zafin da saboda ta gani so in dai ka zauna ka tuna wanda ka sa wannan a zuciyarka cewa a'a wannan fa ita ma fa wata ta haife shi kuma wannan ita ma fa wata ta haife ta ta dauke ta ciki wata tara kuma dai laluri ne yasa kamar yanda Amina ma ta yi magana satin da ya gabata laluri ne yasa wannan aure ya mutu ba wai cikin jin dadi bane ba kuma ke ma in kullun kina tunani zai iya faruwa da ki ko zai iya faruwa da dan uwanki ko wanda kika sani saboda duk abin da za ka yi kai tunanin gaba kai tunanin naka kai tunanin me zai faru da shi to kowa ya runguma da mata mu runguma ƴaƴan mazajen mu saboda so da kauna a zauna lafiya ka dauke su kamar dan da ka haifa sai kiga an samu zaman lafiya komai an yi shi cikin kwanciyar hankali
gaskiya ne da ba sai wanda ka haifa bane da
yana kowa ne
sosai
to jama'a lokaci yayi hadin shi a engineer mun nan tana daga mana hannu wanda ta taimaka mana ta bada umurni Julie Lessons Creation da kuma engineer mun nan yau da abokiyar aiki na
Zara Aminu Fage
ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya
Enjoy, guys.